sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 18 ga watan Yuni 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Masu kada kura Iran sun nufi ranfunan zabe yau Juma'a don zaben sabon shugaban kasa, amma akwai rashin kwarin gwiwa sosai a bangaren masu kada kura'ar. Manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka na yin gargadi akan barazanar da manyan kungiyoyin 'yan ta'adda a Afghanistan za su yi wa Amurka da zarar rukunin dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta na ƙarshe suka bakastar. Nau'in cutar coronavirus da ake kira Delta, wanda aka fara ganowa a ƙasar India, yanzu ya bulla ƙasar Sri Lanka, makwabciyar India.
Kanin labarin kenan. A cikin rahotanninmu kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Niger an sake bude iyakokin ƙasa shekara guda bayan rufewa saboda cutar corona.
Yanzu dai mu dai Niger ne mun buda. Mutoci mu suna iya tafiya inda suka dama.
Idan mun juya Najeriya kuma za a ji cewa wasu majiyoyi na cewa an samu nasarar tare ɗan bindigar da suka sace dalibai a birnin Yaure jihar Kebbi.
To yanzu dai information da ke zo mana an ce akwai kusan gawa barawo 80 da aka samu. Sannan kuma waɗanda aka kama akwai sama da mutum 30 suma.
A Najeriya har ila yau za a ji yadda matsalar tsaro ke ci gaba ta tabarbarewa a jihar Taraba. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna dauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mamadu Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Masu kada kura'a Iran sun nufi ranfunan zabe yau Juma'a don zaben sabon shugaban kasa, amma akwai rashin kwarin gwiwa sosai a bangaren masu kada kura'ar yayin da kasar da ke gabas ta tsakiya ke fuskantar karuwar yaduwar cutar coronavirus da kuma matsin tattalin arziki sakamakon takunkumin da Amurka ta sanya mata. Shugaban kasar Hassan Rouhani ya cika wa'adi na biyu akan karagar mulki yanzu. 'Yan takara da yawa sun janye daga neman takarar ko kuma basu cancanci tsayawa takara a zaben na yau ba. A ranar Laraba, wasu 'yan takara masu da tsauran ra'ayi biyu suka janye daga neman takarar don ba da goyon bayansu ga wani ɗan takarar mai tsauran ra'ayi, Ibrahim Raisi, shugaban ma'aikatar shari'ar Iran. Tsohon shugaban babban bankin kasar, Abdul Nasser Hemati, ɗayan ɗan takarar da ya rage, shi kuma mai ra'ayin kawo sauyi ne. Masu fashin baki a fannin siyasa sun ce Tayo Raisi, ɗan shekara 60, shine zai lashe zaben wanda ya samu goyon bayan shugaban addinin kasar Ayatollah Ali Khamenei. Duba da cewa a baya Raisi na da hannu a keta haƙoƙin bil'adama, yasa ya zama ƙalubale ga ƙasashen yammaci, a cewar Benin Ben Taleblu na gidauniyar kare gwamnatocin demokradiyya da ke Washington. Manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka na yin gargadi akan barazanar da manyan kungiyoyin 'yan ta'addan Afghanistan za su yi wa Amurka da zarar rukunin dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta na ƙarshe suka bar ƙasar nan da watanni masu zuwa. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗawa 'yan majalisar dokokin ƙasar jiya Alhamis cewa ta yi kungiyoyi kamar na Al-Qaeda da IS su ɗauki shekara biyu kafin su sake farfadowa su iya kitsa kai hare-hare akan Amurka da ƙasashen ƙawancenta da ke yammacin duniya. Babban sojan ƙasar Janar Mark Miley, shugaban manyan hafsoshin sojan ƙasar, shi ma ya ƙara nana ta gargaɗin cewa yiwuwar faruwar abubuwa cikin sauri a tsawon wannan lokacin ya danganta ga halin da gwamnatin Afghanistan ta yanzu ke ciki. Idan gwamnatin ta ruguje ko aka wargaza dakarun tsaron Afghanistan, to hadarin ka iya karuwa, a cewar Miley. Nau'in cutar coronavirus da ake kira Delta, wanda aka fara ganowa a kasar India, ya bulla Sri Lanka, makwabciyar kasar ta India yanzu haka. A cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins, Sri Lanka, kasar da ke da yawan al'umma kimanin miliyan 22, na da adadin mutum 233,000 da suka kamu da cutar COVID-19. A Koriya ta Kudu kuma, jinkirin da aka samu wajen kai rigakafin na COVID-19 ya sa gwamnatin kasar yi wa jama'a tayin hadin rigakafi daban-daban. Waɗanda suka karɓi rigakafin AstraZeneca kashi na farko, yanzu za a yi masa rigakafin kamfanin Pfizer a matsayin kashi na biyu. Wasu ƙwararru a fannin lafiya sun yi imanin cewa ta yiwu India ta fuskanci yaduwar cutar sosai karo na uku a watan Oktoba.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda aka sake buɗe kan iyakokin ƙasa shekara guda bayan rufewa saboda cutar corona. Daga birnin Yamai ga Sulaiman Muni Barma da cikakken rahoto.
Taron majalisar ministoci na jiya Alhamis ne ya yanke shawarar sake buɗe iyakokin ƙasa bayan wata tattaunawar da aka yi a kwanakin baya tsakanin shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma mambobin ƙungiyar IOMOA. Ga ƙarin bayani daga bakin babban magatakardan ofishin ministan suhuri Alhaji Attahu Zakawanu.
Ga yanda shugabannin ƙasa suka yi daga taron nasu cewa suka yi za a riƙa buɗewa sannan a hankali. Kenan kowa in yi diba ya ga daidai yanda yanayin ƙasar tashi take yana iya buɗe boda ne. Don yanzu dai mu dai Niger ne mun buɗa. Mutoci mu suna iya tafiya inda suka ga dama.
A watan Afrilun 2020 ne gwamnatin Niger ta ba da sanarwar rufe iyakokin ƙasa da na sama sanadiyar annobar corona, kafin daga bisani a sake buɗe filayen jiragen sama da sharaɗin kowane fasinja ya gabatar da takardar gwajin wannan cuta. Makamancin wannan sharaɗi ne gwamnatocin ƙasashen na Afirka ta yamma renon Faransa suka gindaya wa fasinjojin da ke shirin ketare iyakokin ƙasa, wato gabatar da takardar gwajin cutar COVID-19 ya zama wajibi akan iyakokin waɗannan ƙasashe.
Test kingdom dole ne mutane sai sun yi shi kafin su kama hanya, sai saboda can yanzu kamar ƙasar mu ce nan wurin duk wanda ya taho daga wani waje su ƙasar mu dole sai mun bincike shi muga ina test kingdom da yi. To su ma ɗan nan ke in za su tafiya dole sai an diba can ƙasashen in za su shiga sai sun tabbas ina taskin da kai kuma taskin sai in kun yi shi inda ya dace.
Kamfanonin suhuri sun yi na'am da wannan mataki wanda tuni ya fara farfado da harkoki, kamar yadda a yau din nan ma aka yi lodin farko daga kamfanin STM Transport zuwa Kotonu a jamhuriyar Benin, in ji wani kakakin kamfanin Muhammad Inshurut.
Mataki ne wanda mun jima muna fata a yi, kuma Allah ya sa Niger ta bude iyakokinta, duka kuma mun yi murna mun marhabin da wannan, saboda mu aikin mu na sufuri mutane gare mu masu taya kasashen waje balle ɗan kasuwa, sai Allah ya sa makwabcin mu Benin ita ma iyakokinta suna bude. Deja mota mu guda da asuba ta tashi, yanzu an jima zuwa karfe 1 kuma mota mu guda ta kara tashi zuwa Kotonu a cikin Benin. Muna roƙo ga Allah ya ba su kusa su cikan wannan allobar, kuma ta rage yadda za su bude su iyakokinsu ya zama to duk cikin Afirka ana zirga-zirga a tai a dawo ba cikin wata damuwa ba.
Kafin rufe iyakokin ƙasa a bara, motocin jigilar kamfanonin sukuri daban-daban kan tashi daga birnin Yamai shaƙe da lodin fasinjoji a kowace rana zuwa biranen Kotonu, Lome, Accra, Abidjan, Ouagadougou da Bamako. Kamar yadda irin waɗannan motoci kan tasowa daga waɗannan birane zuwa birnin Yamai dauke da 'yan kasuwa. Saboda haka matakin sake buɗe iyakokin ƙasa wani abu ne da zai farfado da hada-hada a tsakanin ƙasashen yammacin Afirka, waɗanda su ma kamar sauran sassan duniya suka ɗanɗani kudar annobar coronavirus. Sulaiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman, kada a shagala, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Wata tawagar 'yan sanda 50 da suka kware a fannin sa ido a kan jama'a don hana aukuwar tashin hankali a jihar Oregon da ke nan Amurka, waɗanda kuma ke mai da martani a kan mummunar zanga-zangar da ake yawan yi a birnin Portland, sun yi murabus bayan da aka fara tuhumar wani abokin aikinsu a kan zargin aikata manyan laifuka. A lokacin wata ganawa da suka yi ranar Laraba da dare, jami'an 'yan sandan da jami'an da ke bincike da 'yan sanda masu mukamin sergeant a fannin suka kada kura'a yin murabus, saboda sun ga ba su samu wani goyon baya ba daga ofishin shugaban birnin da babban lauyan gunduma sama da shekara ɗaya, a cewar ofishin magajin garin da kuma jami'an. Matakin jami'an na barin wannan fannin na zuwa ne kwana ɗaya bayan da aka kaddamar da tuhuma akan jami'i Cody Bodworth aka kuma zarge shi da laifukan kai hari guda hudu saboda yayi amfani da kulkinsa akan wani daga cikin masu zanga-zanga a shekarar da ta gabata. Babban jami'in 'yan sandan Portland Chris Davis ya faɗa wa manema labarai cewa yayin da jami'an suka bar wannan fannin na aikin sa kai za su ci gaba da gudanar da ayyukansu a randunar. Karo na uku kenan da kotun kolin Amurka ta yi fatali da kalubalantar dokar tsarin inshorar lafiyar kasar da ke taimakawa miliyoyin Amurkawa wajen biyan kudin jinya. Matakin kotun da alkalai bakwai suka goyi bayansa, wasu biyu kuma suka yi akasin haka a jiya Alhamis, yayi watsi da kokarin jihohin da 'yan Republican ke jagoranta guda 18 da gwamnatin tsohon shugaban Amurka Donald Trump na soke tsarin inshorar na shekarar 2010 da ake kira Affordable Care Act. Wannan ce babbar dokar da tsohon shugaba Barack Obama ya sanya wa hannu wanda Trump ya gada, abinda aka fi sani da Obama Care a Amurka.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan za mu nufi Najeriya, inda wasu majiyoyi ke cewa an samu nasarar tare 'yan bindigar da suka sace 'yan matan sakandaren FGGC na birnin Yauri da ke jihar Kebbi. Ga Muhammad Nasir da rahoton.
Tun a daren jiya ne rahotanni daga yankin Dirin Daji da Makoko da ke masarautar Zuru ke nuna cewa sojoji suna fafatawa da 'yan bindiga. Dama dajin Makoko tune da ya kasance hanyar da 'yan ta'adda ke bi idan za su je ko kuma idan suka dawo daga aika-aikarsu. A wannan karon kam sun haɗu da hoshin sojin Najeriya a wannan dajin na Makoko. Na zanta da wani mazaunin Dirin Daji wanda shine babban garin da ke kusa da dajin na Makoko, Ibrahim Dirin Daji, wanda ya shaida min yanayin da ake ciki.
To yanzu da information da ke zo mana an ci akwai kusan gawar barawo 80 da aka samu, sannan kuma wayanda aka kama da rai akwai sama da mutum 30 suma. Amma kuku ne aka fafata, kuma ake cikin fafatawa don ko yanzu tawagogin sojoji nana ta kara shiga daji din. Har yanzu ana ci ana fafatawa din da su wani suka dauko yara din da su jami'an tsaro a nan cikin wannan daji na Makoko domin sun kawo wannan shiyoyin tare da yaren. So amma babu wani dai labari kai tsaye cewa ga shi ko an so su kuku ba an su ba. Amma dai nan abinda ake labari ke zuwa cewa nan yanzu haka General Hospital Dirin Daji bai yi zuwa uku dai wanda aka zo da gawakin su cikin dalibai. A nan dai yanzu wayanda dai aka samu gawakin su ne aka zo da su din, amma sauran da ke da rayuwa gaskiya sai dai zuwa anjima in wani labari ya sake da zuwa.
Har yau na tuntuɓi wani mazaunin garin Alhaji Bashar wanda shi ma ga abin da ya faɗa.
Kamar an kashe su bandits din sannan an yi cikin yaran, amma dai not confirmed, fully confirmed. Amma dai gaskiya ana tsare-tsare an yi da cikin yaran. Aima wurin zobe an da cikin yara an kashe barayin.
Na ne mijin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi, inda kakakin rundunar DSP Nafi'u Abubakar ya ce yan danjira.
To an tare barayin na a hanyar Makoko.
Wallahi amin biyu get back to sir.
Fiye da sa'a daya ban ji komai daga gare sa ba. A halin da ake ciki, gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya isa yankin na Yauri inda aka sace dalibai domin jajantawa jama'a akan lamarin. Jama'a dai na ci gaba da addu'o'i na neman samun ceto ɗaliban da aka kama har ma da malamansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To an gaida Muhammad. Daga jihar Kebbi kuma sai jihar Taraba, inda 'yan bindiga ke ci gaba da kai hare-hare da kashe-kashen jama'a. Salisu Lado gare ka.
Al'amarin rashin tsaron dai sai kara ta barbarcewa yake yi a yankin Taraban, inda al'umma mazauna Ibbi a wani yanki mai suna Sarkin Kudu suka koka sakamakon harin da masu wuta da kayar baya suke kaiwa al'umman wannan yankin. Alhaji Dan Azumi mazauni ne a yankin Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi shine wanda ya tabbatar mana kan cewar harin dai ana kawo musu ba dare ba rana.
Wannan muna zaune ko cikin dare sai dai kaje an zo ana ta harbi harbi a gari sai ma sun kashe wani sai kariya matan shi a kafa.
Alhaji Dan Azumi, wannan matsalar ya dan kwana biyu a wannan yanki na Taraba, kace kuma jiya baya sake aukuwa. To ta wani bangare ne wannan matsala? Gefen Fulani ne ko gefen Tibabe?
Abin da ka san kuma Tibaben sun riga sun tsorata duk wani abin da ya faru ko mu ma a cikin gari mun ji bindiga kawai mun san za ce to ga gefen da ya faru. Yanzu haka ma Tibaben wanda suka gudu da suka je area Plateau suna dawa kuma jiya wannan abu ya faru yanzu haka suna bashi kan suna komawa. Mu muna da gwamnati ne da ta taimaka mana da jami'an tsaro gari ma ya zauna lafiya. Lokacin noma ne amma yanzu haka wasu sun yi shuki ma abin ya gagara. Wasu ba su gama shukin ba ga wannan ya sake faruwa.
Ba tura kowane jami'an tsaro bane a wannan guri.
Illa ƴan sandan da muke tare da su ne a nan a Sarkin Kudu su ne kawai. Duk kuma ba su da yawa ma.
Gefen gwamnati kuma ba su kawo muku wani dauki ba.
Ba mu san menene ake cike ba shiru dai kawai.
Hakan ta sanya na tuntubi jami'in hudda da jama'a na rundunar yan sanda na jihar Taraba DSP David Misa wanda ya tabbatar mana da cewa kawo yanzu commissioner yan sandan jihar Taraba ya tashi rundunar domin su kaiwa al'umman wannan yanki agaji.
Wannan wuraren da suke dai wannan samun ayyuka na masu aikata laifi irin su kinafi da kuma kashi da makami, so akwai matakai na musamman da shi commissioner yan sanda ya dauka na san da cewa wannan wurin an mai da hankali da kuma jami'an tsaro a wannan yanki fiye da ma kowane gefe domin tabbatar da tsaro. Kuma a cikin wannan kwanakin ne shi commissioner yan sanda ya sake tura wasu motoci na patrol kuma aka raba su a hanyoyi daban-daban a wannan yanki wanda kuma yanzu aka suna nan suna tabbatar da cewa sun yi aiki ba da rewa ba.
Gwamnati suna da yunkuri ganin kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a jihar Taraban. Hakan ta sanya na tuntubi commissioner yaɗa labarai na jihar Taraba Honorable Danjuma Adamu wanda ya tabbatar da cewa gwamnan jihar ya haɗa kwamiti domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar.
Mai girma gavana na Taraba State Akite Dairu Ishaku ya kafa hukuman bincike na fade-fade a Taraba din. Kowa duk ya kawo koke-kokensa duka a wannan hukuman din har an gama. Shawarin da hukuman din ta kawo duk an gwamnati ta karba yanzu ana gudanar da waɗannan shawarin da suka kawo don a maganta wannan rigimen din sai gashi nan kwacan wannan ta taso.
To sai mu ce Allah Ubangiji Subhanahu Wataala ya shigo cikin wannan lamari ya ko kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar Taraban. Salisu Muhammad Garba, sashin Hausa na muryar Amurka daga jihar Taraba a Najeriya.
An gaida Salisu. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa a gefen taron kasashen G7 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya da aka yi a Geneva, inda suka tattauna kan batutuwa da dama da suka hada da fannonin da kasashen biyu ke yawan samun rashin jituwa a kai. Yau batun da shirin na duniyar Amurka wannan mako zai magana a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun yi wani zama na musamman a birnin Geneva da ke kasar Switzerland, inda suka tattauna kan batutuwa da dama. Ba dai bakon abu ba ne batun rashin jituwa da kasashen biyu ke yawan samu kan al'amuran da suka shafi kare muradunsu, inda kuwa baya-bayan nan ma an yi ta kai ruwan rana kan al'amuran da suka shafi fannonin kare 'yancin bil'adama, rikicin Ukraine, kutse a rabin adana bayanai da kuma batun katsalandan a zaɓe. To dangane da wannan tattaunawa da shugabannin biyu suka yi a ranar Laraba, na gaici Dr. Nasir Danmowa, mai sharhi kan al'amuran da suka shafi diplomasiya, wanda ke zaune a jihar Florida da ke nan Amurka. Na kuma fara ne da tambayarsa yadda ya kalli wannan tattaunawa da shugabannin biyu suka yi.
To kamar dai yanda mahiyanci masu abin nan lokaci kan irin wannan sun nuna cewa to magana tsakanin shugabannin biyu na danwani, duk da ke an san zai yi wuya su daidaita wajen manufofinsu ga duniya, saboda kaga kowane su nashi abin ga daban, su tsarin mulki da kuma irin yadda suke gudanar da gwamnatinsu daban-daban. Amma dai wane shi ne kaga su ne mayan kasashe waɗanda ke da makaman nukiliya da dai kuma su miyagun makamai a duniya. To kaga in ya kasance suna magana wa junansu, kaga duniya duniya ta samu kwanciyar hankali.
To wani abu da rahotanni da dama suka ruwaito shi ne cewa dukkan shugabannin biyu sun bayyana cewa tattaunawar ta yi ma'ana. Kamar hakan kenan kake ganin wata alama ce da ke nuna an ɗauki hanyar kawo ƙarshen ita wannan takaddama da ka bayyana a farko ta cewa suna yawan samuwa tsakaninsu?
Kwarai kuwa, saboda duk da yake kamar yadda na gaya ma zai yi su daidaita wajen manhohinsu, amma kasancewar wato suna magana ɗin gaskiya yana kawo kwanciyar hankali musamman ga ƙasashe na Turai waɗanda suka yi mukwabtaka da Rasha ɗin bisa ga Amerika. Kaga su ba su da waɗannan mukamai irin na Rasha. So kasancewar da sun yi magana gaskiya ya kawo kwanciyar hankali sosai ga duniya.
Wato maimakon a ce kenan
wannan wato an matsa kusa sosai ga kasancewa wato za a samu daidaituwa tsakanin su.
Maimakon a ce an ja gefe ana ta jajjefa kalamai, wato zaman kenan ya fara nuna wani haske kenan da za a samu nan gaba watakila. To kamar waɗanda fannoni ne, kada mu yi tuya mu manta da albasa, waɗanda fannoni ne Amurkan da Rashin suke yawan samun takaddama a kai dakta?
To ita dai matsayinta Amerika wannan kamar interference da
wato kamar
katsalandan da ita Rasha ta taba yi ga abin nan ga zaben Amerika wanda ya wuce shine wanda ya hidama Amerika da kuma waɗannan masu kawo abin nan farmaki ta hanyar internet. Suna ansa kuɗin fansa daga mayan kamfanin su Amerika. Ka san kwanaki da suka kai farmaki na abin nan kamfanin da ke azangan man fetur. Ya kasance kasan ma aka samu in ka je gidan mai sai ka yi layi mai tsawuka ne ka samu mai kuma mai yayi tsada. So kaga irin waɗannan da yake kaga yanzu ita Amerika kusan komai ya koma akan yanar gizo. To abubuwan ta waɗanda suke gidan suna danganta tsaro irin su energy da sauransu duk suna kan internet. To so gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya hidama Amerika, duk da yake kuma akwai wannan matsalar ta makamin nuclear. Amma kaga zai yi wuya a ce Rasha ta kawo ma Amerika harin makaman nukiyar don sanin abin da ke zai iya biyo baya. Amma kaga waɗannan na shi wannan da ke kaga ita gwamnatin Rasha tana cewa ba ta da hannu da shi wanda ke kawo wannan farmaki ga.
Dama na so in ce ita Rashan takan yawan fitowa ta ce ita ba ta da hannu a kan waɗannan abubuwa da Amurkan take zarginta a kai.
To amma kuma ka san an ce ko maka abin nan ba in ka ba barawo mafaka kaga kana da hannu kenan, tunda ka su mutanen suna cikin Rasha kamar yanzu a ce daga nan Amerika waɗansu su kai irin wannan farmaki a Rasha kaga idan Amerika ta bar su ba tare da hukunta su kaga kamar ta ba su mafaka kenan. So ko shi Joe Biden kaga ya bada wannan misali lokacin da yana magana da shi shugaban Vladimir Putin yana ce mai to yanzu ka diba yanzu a ce wasu su kai farmaki ga makamashin ga abin nan ku kamfanin ku na man fetur ya zaka ji.
To Dr. duk da cewa shugaba Joe Biden bai jima da hawa kan karagar mulki ba, ban sani ba kamar ya zaka auna dangantaka tsakanin Amurka da Rasha a zamanin mulkin tsohon shugaba Donald Trump da kuma Joe Biden a yanzu.
To idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa za mu dora da amsar wannan tambaya a wannan tattaunawa da muke da Dr. Nasir Danmowa, mai shirika al'amuran da suka shafi diplomasiya da ke zaune a nan Amurka, wanda muke mika godiyar mu ta musamman gare shi. Yanzu kan a madadin bakon namu da kuma Daniel Brown da hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
Labarai a takaice, ga Yusuf zai karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email.
Za mu fara da ra'ayin Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Mai cewa kai kyau hakika sace ɗaliban sakandare da dama a jihar Kebbi da wasu ƴan ta'adda suka yi abin takeici ne. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen sace-sacen ɗaliban da ƴan ta'adda suke yi a ƙasar mu Najeriya, amin sumu amin. Sai kuma ra'ayin Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya, da ke cewa assalamu alaikum sashen Hausa, umurnin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar na daukar matasa yan ato da gora ko civilian JTF a jihar Borno aikin soja. Hakan yayi daidai kuma abun ayaba ne mutuka domin Malam Bahaushe ya ce yaba kyauta tukuici. Shuko Mansur Almugumal cewa yake ya kamata yan Najeriya mu koma ga Allah baki daya domin samu mafita ganin yadda abubuwa ke ci gaba da tabarbarewa a kasar mu kuma babu alamar shugabanni za su iya magancewa. Sai kuma ra'ayin Isa Jikan mai saje daga Turo da Iliyasu Yakubu Digawa tare da baban gida Buba Fajewa da ke cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Yau mun shigo wannan fili don mu yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta farga daga dogon baccin da take yi ana ci gaba da halaka jama'a a Zamfara inda aka halaka jama'a kusan 60. Muna fatan za a kai musu dauki. Sai kuma ra'ayi na ƙarshe da ya fito daga kawu mai ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga da suke cewa salamu alaikum. Hakika rahoton da babban bankin duniya ya fitar kan mace-mace da ake samu sanadiyar karancin abinci da tsadarsa da talauci da yawa al'umman Najeriya ka tutu gaskiya ne. Muna addu'ar Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kawo mana saukin lamarin. Amin.
VOA kwarai ba shakka duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su
a zaure dattawa ke maganar gyara
su yan sanda na kasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu korafi
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza yan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA yan kasa ke iya fara ra'ayoyin su da albarkacin bakin su
mu dai yan shi'a ne kuma shi'a zamu shi'a kuma ba kuma wanda yake hana mu
shawara daga bakin masu shawara
waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi
zauren VOA wanda abokiyar kare kainar ku ni Madina Dauda ke jagoranta
kafin mu karkare ga Maryam ta sake dawowa da bitar labarai amma a takaice
masu kada kula irin nufin rumfunan zabe yau Juma'a dan zaben sabon shugaban kasa amma akwai rashin kwarin gwiwa sosai a bangaren masu kada kura'ar yayin da kasar da ke gabas ta tsakiya ke fuskantar karuwar yaduwar cutar coronavirus da kuma matsin tattalin arziki sakamakon takunkumin da Amurka ta sanya mata Manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka na yin gargadi akan barazanar da manyan kungiyoyin 'yan ta'adda a Afghanistan za su yi wa Amurka da zarar rukunin dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta na ƙarshe suka bar ƙasar nan da watanni masu zuwa. Nau'in cutar coronavirus da ake kira Delta wanda aka fara ganowa a ƙasar India yanzu ya bulla ƙasar Sri Lanka makwabciyar ƙasar ta India.
Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda yayi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin da injiniyan mu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce mu huta lafiya.